الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وانفعهم بالإسلام والمسلمين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم. وقال تعالى: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. أخبر الله سبحانه عن الحكم التي جعل لأجلها عدة الملائكة الموكلين بالنار 19، فذكر سبحانه كم حكم: فتنة الكافرين فيكون ذلك زيادة في كفرهم وضلالهم، وقوة يقين أهل الكتاب فيقوى يقينهم بمعتقة الخبر بذلك لما عندهم عن أنبيائهم من غير تلقي من رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم، فتقوم الحجة على معانيهم وينقاد للإيمان من يريد الله أن يهديه، وزيادة إيمان الذين آمنوا بكمال تصديقهم بذلك والإقرار به، وانتفاء الغيب عن أهل الكتاب لجذبهم بذلك وعن المؤمنين لكمال تصديقهم به. فهذه أربع حكم: فتنة الكفار ويقين أهل الكتاب وزيادة إيمان المؤمنين وانتفاء الغيب عن المؤمنين وأهل الكتاب. الخامسة: حيرة الكافر ومن في قلبه مرض وعمي قلبه عن المراد بذلك فيقول: ماذا أراد الله بهذا مثلا. وهذه حال القلوب عند ورود الحق المنزل عليها: قلب يفتتن به كفرا وجحودا، وقلب يزداد به إيمانا وتصديقا، وقلب يتيقنه فتقوم عليه الحجة به، وقلب يوجب له حيرة وعمى فلا يدري ما يراد به.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما بدي أعلم لكي دي ساك داود مو تيغ بدا درس مو نا إغاثة اللهفان من في مصائد الشيطان نمال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. wannan shine darasin mu na 15 a wannan safiya ta 14 ga watan Jumada al-Ula a shekara ta 1438 na hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda shine 12 ga watan 2 a shekara ta 2017 a lissafin miladiya. A darasin mu na karshe da muka tsaya dama farkon babin na biyu ne, ko inda yake cewa al-babu thani في ذكر حقيقة مرض القلب. بابي نبيه ديكي مغانا أكام حقيقة رشل الله في الزوتية شوتر زوتية إلا لكتا سامو زوتية. تو بابي استهله يابو ديشيني يفعل شكوه دي أمبتان أيوي دي القرآن مجلمة ديك آيات دي أكا أمبتي ko wasu daga cikin ayoyin da aka ambaci ambatan zuciya cewa tana da rashin lafiya, domin kamar da muka sani daga cikin manhajin malamin da malaminsa da kuma dai malamai na sunna, duk abin da suke so su ce fari yake ko baki, to sukan fara shi ne da dalilinsa cewa ba da ka suka faɗa ba, tabbatar da cewa zuciya tana samun cuta kuma tana buƙatar magani, to akwai buƙatar a ji shi daga alƙur'ani cewa Allah ma haka ya faɗi. To haka abin yake, to shine ne jiro mana ayoyi da kawo mana ayar suratul baqara da yake magana a kan munafiƙai: fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, wanda yake magana a kan cuta ce nan ta shubuha saboda rashin bayyana, saboda rashin yaqini, saboda rashin karbar gaskiyar da ta zo musu. Sannan ya faɗi ayar suratul hajj wadda ta gabata a baya, ita ma tana magana akan shubuha din. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض شما أنهم وتعيلهم شبهاته أي وتعيلهم رشي الله فيها تشبهاته سنن يبدي آية سورة الأحزاب فإن الله ملكك يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض شكما أنهم إنا مقنا أكام wato cuta ta zuciya ta bangaren sha'awa. Kuma dama waɗannan nau'o'i guda biyu duk ayar da za a kawo ma a ambaci cewa akwai cuta a cikin zuciya, to ba ta fita daga wannan, ko bangaren kokonto ne da rashin yaqini da ƙaryatawa, wannan bangaren shubuha kenan, ko kuma bangaren sha'awa da kuma abin da ya shafi biyan buƙatu da mutum har zai bar dokar Allah saboda dai buƙatarsa ta biya, wannan shi kuma bangaren sha'awa kenan. To sai ga mana cewa je kawo kuma aya ta 4, aya ita ba suratul ahzab, la in lam yantahi almunafiquna walladhina fi qulubihim marad walmurjifuna fil madinati lanughriyannaka bihim. Lalle munafiqai da wadanda yake akwai cuta a zukatansu da kuma masu yawo da ta da hankali da jefa maganganu don kawo rashin zaman lafiya, su ne almurjifun. Waɗannan dangogi guda uku idan ba su daina abin da suke yi ba, Allah maɗauki ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, lanughriyannaka bihi, to za mu shinshuna maka su, ma'ana za mu shinshuna ka gare su, za mu umarce ka kenan ka yaƙe su. Wa qala ta'ala, har yanzu kuma sai ayar da za mu tashi akan ta yau tace ta biyar kenan ko, fadin Allah madauki, wama ja'alna ashaban nari illa mala'ikatan wama ja'alna iddatahum illa fitnatan lilladhina kafaru liyastayqina alladhina utul kitaba wa yazdada alladhina amanu imana wa la yartaba alladhina utul kitaba wal mu'minun wal yaqula alladhina fi qulubihim maradun wal kafirun madha arada Allahu bihadha mathala. Asalin inda wannan siyaki ya taso, Allah madauki yana magana akan wutar jahannama wanda ya ambace ta da suya saqar, sa uslihi saqar wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tadhar lawhatun lil bashar alaiha 19, sai ce wa ma ja'alna ashaban nabi illa mala'ika, dan ya nuna mana cewa mala'iku kamar da salaf suka fassara, wato malamai magabata sahabbai tabi'ai, cewa abinda ake nufi da wannan aya magana ne akan zabaniyawa waɗanda su ne masu kula da wutar jahannama, su ake magana su 19 ne. Allah madauki ya zabi ya sanya su da wannan adadi ba dan komai dan su zama fitina, shi ne cewa ma ja'alna ashaban nar illa mala'ikatan, ba mu sanya masu kula da wuta ba. Nan ashaban nar ba ana nufin al-mukhalladuna fi an-nar ba, wannan yana nuna muku istilahin al-Qur'ani, akwai buƙatar koyo shi ka rika fahimtar a wannan siyaki ake zance. Ashabun nari galibi abinda muka sani ashabun nari an wuta, ko a ce ahlun nari ko ashabun nari yadda yake a wasu ayoyi din, amma a wannan ayar ana nufin khazanatu jahannam, masu kula da wutar jahannama waɗanda suke tsaye da azabtar da waɗanda Allah ya so a azabtar, da rura ta da sanya mata makamashinta, da kula da cewa bata mutu ba, da kuma wato ƙarfin da ake bukata wajen cewa babu wanda ya isa kufce daga cikin waɗanda aka yi nufin a azabtar da su a cikinta. Sai yasa Allah madauki a cikin suratul tahrim ya ba mu labarin yadda suke, alaiha mala'ikatun ghilabun shidadun la ya'suna allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ita wuta ya siffanta ta da cewa da yake cewa ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, ya ku da suka yi imani ku kiyaye kawunanku, ku hana kawunanku aukawa cikin wuta da ku da iyalinku. Wace irin wuta ce? Sai siffanta ta da cewa alaiha ay 'ala al-qiyami wal inayati wal hifazi والرعاية لها معنى نفهم أيوة أكنت معنى نفهم نفهم وفوات النتكي دئيكو كو أكا قولا وأيكو كلا ودئيكا شيء أكي نبي دعالي هادئ ودئيكو كلا ودئيكا ملائكة وصو ملائكوني نفرقو أن آير سنك أفا فامنا نفهم ليزو لإثباتي شوى بند ملائكو باوصو أكي نبي بوات أن دا سوسكي كلا دوت الجهنم كم غانو أنه تند ألم لكي يأي أمفاني دي نفي كافيني إثباتي وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة ذاك دوان دي كاو مكو نرأين شوى وصني ما سوكو لا دوت الجهنم با ملائكو با ياك أيض وانا آيات كو أروكو يتكي شوى ملائكوني ملائكوني كما دي مكسنين Allah mulki ya ba mu labari akan su musamman a wannan aya da muka ji cewa masu da'a ne ga Ubangiji ba sa saba masa in ya umarce su da duk abin da ya umarce su da shi sawa'un aiki abin da ya shafi alheri ne ga dan adam ko kuma sharri ne ga dan adam ina cewa ga dan adam yawa abin da dan adam yake gani wani aiki ne wanda ba shi da dadi ga dan adam ko ko aiki ne da yake akwai dadi ga dan adam to duka da umarnin Allah suke su aka Allah madauki sanya waɗannan su shidadun ga kuma girman jiki masu girman jiki ne bayan girman jikin su sannan kuma ba su da rahama Allah ya zari rahamar rahama da ita tausayi domin dama aikin su shine su azabtar to idan Allah yana so ya azabtar waye kuma zai ji tausayin wanda za a azabtar mun fahimci abin da haka aikin su shine su azabtar da wanda aka ya tantance a azabtar da shi sawa'un mutum ne shi ko aljini ne shi to ma'ana dai mala'iku ne kawai masu wannan zamu zo mu ji ƙarin bayani akan haka sanne ce wa ma ja'alna iddatahum kuma bun sanya adadin su ba illa fitnatan lil ladina kafaru sai dan ya zama fitina ga waɗanda suka kafirta adadi wannan adadin ake nufi shi yasa na koma baya dan karanto mana 19 din nan alaiha 19 to da wannan zancen ake ba mu sanya wannan adadin ya zama shine yawan su ba sai domin ya zama fitina nan ta'alimi menene dalilin sanya su adadin ya zama 19 na farko fitnatan lil ladina kafaru dan ya zama fitina ga waɗanda suka kafirta saboda Allah ya bada labari su ba su yarda ba mun gode jarabawa ce liyastayqina alladhina utul kitaba kuma domin waɗanda aka bi wa littafi su samu yaqini yaqini ne yaqini cewa abinda suka sani a cikin littattafan su na wannan adadin na mala'iku masu kula da wutar jahannama to su samu yaqini haka yake aka bi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan ilimin da suke da shi a cikin littafan su kunga idan mutum yana da littafin sa kuma sai ga wani littafin da ya faɗi irin abin da ya faɗa ai yana jin ƙarfi ga abin can da ya sani din to sai ya samu yaqini sai ya fita daga kokonto tunda nan ana zancen cuta ce ta zuciya to kuma ana kawo mana siyakin akwai waɗanda yake akwai cuta a zukatan su in an faɗi abu ba sa karɓa ko saboda juhudi ko saboda irtiyabi shine kokonto ko shakka mun sha magana akan me bambanci tsakanin raibu da kuma shakka ko za ku isinowa me bambanci zalika alkitabu la raiba fihi mun zo fasara muna cewa ana cewa ai la shakka fihi ko bambancin raibu da kuma shakka raibu shakka ne da ziyada shi an ce raibu ko kwanto ne tare da ƙarin rashin nutsuwa a zuciya shine raibu shi kuma shak shine istiwa'u tarafaini abu ya daidaita ka rasa wanne ne zaka dauka wannan ko wannan shi ake ce ma shak in ya hadu da rashin nutsuwa akan abun gaba ɗaya baka samu nutsuwa ba da dan tsoro tsoro shi ake ce ma raibu to kuga zalika alkitabu la raiba fihi ai la shakka fihi wala raib mun fahimci abu yawa to nan duk abin da yake da alaka da juhudi da shakka da rai cuta ce a zuciya ya Allah zai faɗi abu kai baka yarda ba sannan kuma wanda yake da imani shi kuma idan yaji abin da zai fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na irin wannan shi kuma zai ƙara imani shine yace mana wal yaqulu alladhina fi kafin nan sai ki cewa yan yastaqina alladhina utul kitaba wa yazdadu alladhina amanu min imani waɗanda suka yi imani to za su ƙara imani wannan aya nafsi ce a babun aqida dangane da abin da ya shafi mas'ala sananniya a gun malamai da suka tattauna didi akwai yan bid'a sun kutsa kai sun faɗi saɓanin haka saboda wasu aqidu da suka gino a kansu maganar cewa imani shin yana ƙaruwa ko baya ƙaruwa wannan aya nafsi ce akan cewa imani yana ƙaruwa yana ƙaruwa kuma dalili ne akan cewa yana raguwa ko yau kamar da Imam Bukhari ta hujja da wannan ayar da yazo magana akan raguwar imani ko irin waɗannan ayoyi kai cewa tunda Allah ya ce imani yana ƙaruwa to ai ko babu abin da yake ƙaruwa sai idan dama yana raguwa don haka shi yasa aqidar ahlus sunna wajibi ne kai imani cewa imani yana ƙaruwa yana kuma raguwa malamin risala ya ga mana wannan a cikin muqaddimar littafin sa ko na risala a cikin aqidar ahlus sunna wal jama'a dai ambata cewa imani yana ƙaruwa da me da da'a yawa da ayyukan da'a kana kusantar ubangiji kana aikata wajibi shine farko yawa aikata wajibi shine mafi girma kafin aidantan yawan nafilfili duk mai yawan nafilfili in baya farilla to ba abin kirki yake yi ba to duk tashin sallar daren ka idan sallolin farilla baka damu da su ba to ba magana zaka matakin farko dama na zama waliyin Allah shine ka zama kana tsayuwa da farilla kamar da Allah madauki ya faɗa a hadisi Qudusi da muka san shi da Bukhari ya rawaito shi idan mutum ya tsayu da farilla yana kuma yawan nafilfili ta bangaren abin da ya shafi al-ibadat al-qalbiyya da kuma ibadat na jawarih wato ayyukan zuci ƙarin taqwa nutsuwa gaskatawa hakuri juriya tawakkali da duk irin waɗannan abubuwan da a zuci ake yin su to ƙaruwar su a zuciyarka ƙarin imani ne malami ce mai a cikin kitabul iman nasa juz'i na 7 na fatawa wanda yake ya kunshi al-imanul kabir da kuma al-imanu al-awsat al-iman al-awsat a cikin sa ne sharhin hadithin jibril wannan hadisi dai na biyu na an-nawawi wanda muka fi sanin sa da haka hadithin sahih muslim a sharhin da yayi masa sharhi mai fadi littafi guda yayi akan sharhin wannan yayi maganganu da dama ya kawo hanyoyin da imani kan ragu da hanyoyin da imani kan karu domin da yazo magana akan raddi ga MBDA da suke cewa imani abu ɗaya ne baya ƙaruwa akwai gefen yan wa'idiyya da khawarij da mu'tazila su abun su imani abu ɗaya ne baya ƙaruwa baya raguwa murji'a su ma abun su haka yake imani abu ɗaya ne baya ƙaruwa baya raguwa su waɗancan a ƙaulin su abin da suke nufi imani in aka ce kana da imani to haka yake kamar yadda za a ce zare an kwaba gari an sa shi a ciki to idan aka ɗauko zaren nan aka zaro shi aka ɗaga sama gaba ɗaya ke fitowa ai ko to haka kamar yadda zaren ke fitowa ɗin nan haka imanin mutum yake idan ya yi zunubi a gurin khawarijawa haka yake fita gaba ɗayansa baya barin komai a ciki shi yasa a kan wannan ne suka gina maganar idan mutum ya yi zina ya zama kafiri saboda imani kharaja minhu mun fahimci abu ko a ce shi kai kharaja min al-iman ya fita daga imani ya zama yanzu ba mumini ba akwai maganganu dai da yawa ina jin mun taɓa yinsu a wasu munasabobi a gefen murji'a su ma suna cewa imani baya ƙaruwa baya raguwa saboda su a wurinsu imani shine mujarradul ma'rifa sanin akwai Allah kawai shine imani a gunsu don haka idan mutum ya san akwai Allah suka ce imaninsu ɗaya da sayyidina Abubakar imaninsu ɗaya da mala'iku yadda imanin mala'iku yake haka imanin ka yake yadda imanin Abubakar yake haka yake naka yake babu bambanci kun gane shi ma duk saba wa nassoshi ne kamar da wancan su ma saba wa nassoshi ne menene a tsakiya menene daidai shine aqidar ahlus sunnah wal jamaa cewa imani yana karuwa idan an kara ayyuka masu kyau yana raguwa idan kuma an bar ayyuka masu kyau akai saban Allah da maganganu dai masu zulfi a wannan sunan a cikin littafin aqida wata munasaba in ta zo wata ran a sake koma kansa amma dai wannan aya nassi ce ita da wasu ayoyin daban akan cewa imani yana raguwa imani kuma yana karuwa Allah ce wala yartaba allazina utul kitaba hakanan wadanda aka bai wa littafi ba za su yi kokonto ba na abinda aka suka samu na wannan ilimi da suka ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda me kamar da ya faɗa a farko liyastaiqina to nan kuma wala yartaba an hada abubuwan nan guda biyu zamu zo mu je hikimar da ta sa haka kamar da Ibn Qayyim zai gaya mana an faɗi can dan su samu yaqini nan kuma an ce dan kar su samu kokonto me bambancin yaqini da kuma rashin kokonto zai zo ya faɗa me yasa aka jera su tare aka faɗe su a siyaki guda kuma kowanne me yake nufi wala yartaba alladhina utul kitaba wal mu'minuna hakanan mu'minai su ma ba za su samu raibi din nan ba ba su samu kokonto ba kuma dan me har yanzu da cikin wannan hikimomi wal yaqulu alladhina fi qulubihim maradun wal kafiruna kuma saboda waɗanda akwai cuta a zukatansu da su da kafirai masu cuta a zukata ana nufin munafikai da su da kafirai dan su ce me su ce ma za a rada Allahu bi hadha masala me Allah yake nufi da wannan misali wannan misali me kuma aka kawo mana misali da adadin mala'iku masu kula da wuta har a ce mana su 19 ne to wannan aya kafin mu je maganganun malam Ibn Qayyim da ya ambata na hikimomi wasu mutane abinda na ambata mana shine ra'ayin malaman tafsiri na musulunci jumhurin malamai tun daga magabata cancan farkon daga sahabbai in ce har zuwa tabi'ai har zuwa tabi'an tabi'ai har zuwa lokacin da aka fara rubuta littafan tafsiri irin cikakken tafsiri na farko na malam at-Tabari da kuma waɗanda suka zo bayansa na shagaya mana Imam at-Tabari shine farkon wanda ya rubuta tafsiri cikakke kafinsa akwai waɗanda suka rubuta tafsirai yawwa Abdulrazzaq as-Sana'ani yana da littafin tafsiri Sufyan ibn Uyayna Sufyan ats-Tsauri duk akwai da tafai da ko da yake wasu jam'i aka hada Abdulrazzaq ya rubuta nasa ya rawaito ga ɗalibansa suka rubuta galibi abin da ke cikin sa ma riwayoyi ne daga Qatada wanda shi Abdulrazzaq as-Sana'ani ya rawaito an tariqi Ma'mar zuwa Qatada ya fassara su daga cikin ayoyi amma cikakken ta amma shi nasa bai cika ba ba gaba ba ko ta aya fassara ba amma Imam at-Tabari shi ya fara cikakken tafsirin daga farkon Qur'ani har ƙarshe to duk waɗannan malamai da waɗanda suka biyo baya su Qurtubi da manyan malamai dai na tafsiri duk ra'ayin su shine wannan aya tana magana ne akan ahlul kitabi wanda suke zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka saukar da wannan aya da kuma mu'minan su ma na wancan zamani da suka ji waɗannan abubuwa kuma hikimomin su ne dai wanda za mu ji malam Ibn Qayyim ya gaya mana insha Allah amma akwai a ƙarnin da ya gabata ko in ce ƙarshen wajejen 80s an samu wani mutum sunansa Rashad Khalifa ya fito da wani abu a irin kokarin da 'yan zamanin yanzu suke yi su fito da cewa alkur'ani akwai mu'ujizozi a cikinsa wato miracles ya rubuta wani littafi ya ce ya yi bincike ta hanyar kwamfuta ina jin na taɓa gaya mana shi a nan wani lokaci inda ba kuma manta ba cewa wannan aya alaiha tis'ata ashar to wata mu'ujiza ce numerical miracle ne wato abin nan mu'ujiza ce ta lamba lambobi da Allah maɗaukaki ya yi amfani da ita a cikin alkur'ani ma'ana wannan lamba 19 tana da wani madululi kuma akwai abubuwa da suke da alaƙa da ita abin malamai sun yi magana malaman tafsiri da malaman dai musulunci sun mai da martani akan wannan da'awar ba wai saboda musun cewa akwai mu'ujizar alqur'ani ba amma akwai abin da aka yi takallufi a cikinsa mana an yi ci da ƙarfi da a wani abu da ake so a bayyana dole sai ya zama haka. Irin maganganun da ya kawo cewa idan mun lura a surorin Al-Qur'ani guda 114 ne, 114 in ka raba ta da 19 za ta shiga daidai ba tare da guntu ba, multiple ne na 19. To sai ce wannan abun ba haka kawai ya faru ba, mu'ujiza ce. Haka idan ka dubi suka kallafa kansu har yanzu lissafa adadin haruffa al-huruful muqatta'a na farkon wasu surori irin su alif lam mim su hamim da makamantan su yasin da makamantan waɗannan in ka tara su sun ce adadinsu shi ma is divisible by 19, mana za a iya raba shi da 19 ba tare da an samu saura ba. Suka ce shi ma wannan alama ce ta wani abu. Suratu Qaf, Qaf wal Qur'ani Majid, su suka ce adadin kafun 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 a cikin wannan sura in ka tattara shi za ka iya raba shi da 19 ba tare da an samu guntu ba. Adadin nun a cikin suratu Nun, Nun wal qalami wa ma yasturun, shi ma idan kai raba shi da 19 babu saura. Suka ce duk wannan abun yana nuna miracle ne, wani abu ne na abun mamaki. Haka nan adadin bismillahir rahmanir rahim cikin Al-Qur'ani kowace sura an fara ta da basmala sai suratu bara'a. Suka ce saboda a tabbatar da wannan adadin na 19 ne, shi yasa sai aka je suratu naml aka ce wa innahu min sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim, saboda babu ta suratu tauba dan dai ya zama adadin guda 114 saboda zama shi ma divisible by 19. Haka dai suke ta rubuta waɗannan abubuwa har na tuna wani littafi na Ahmad Dida da ya rubuta Al-Qur'an the ultimate miracle ya yi fito da wannan abun a hannunsa, mutane da yawa ma suka sani kafin su san shi wannan Rashad Khalifa, duk da cewa Rashad Khalifa shi ya binciken shi ma ya ishara zuwa gare shi. To waɗannan abubuwan malaman da suke mai da martani akan wannan suna cewa gaskiya waɗannan abubuwan ba duka suke haka ba, saboda su masu wannan lancen ba iya nan suka tsaya ba. Ka san ita harkar ƙirƙiro wani abu, idan mutum ba yana da ittizani ba da tsayuwa a kan hanya, to shi kenan kuma sai faɗa wata bid'a. Ba musu ake cewa Ƙur'ani akwai miracle a cikinsa, akwai mu'ujiza ba. To amma kar a yi da'awar abin da babu shi na farko kenan. Wani malami ya ce shi ya lissafa na Nun ɗin nan kwata-kwata ba wannan ne adadin ba, shi yasa suka zo suka cewa akwai wata riwaya ko akwai wata ƙira'ar da Nun ɗin da Nunin ne da wawun da wata Nunin ɗin, dan su ƙara adadin Nun ɗin ya zama 133 da zai zama divisible, in ba haka ba 131 ne. Suka ce to wannan takallufin na ƙoƙarin sai an maida adadin wani harafi ya zama yana nuna wannan maganar 19 wannan matsala ce. Kuma an zo daga baya an gina wata aƙida a kai, aka samu wasu mutane saboda wannan binciken sai suka ƙaddasa, mun san ƙaddasawa, suka maida wannan adadi 19 nan 19 ya zama wani abu da ake, ya zama wani holy number ce, haka ake girmama ta ake ƙaddasa ta. To har wasu suna yin wasu 'yan magunguna ma da ita, aka shiga kuma bokanci da menene da lissafen da ba shi da asali. To kaga irin waɗannan abubuwan dama matsalar su kenan, a je a ƙirƙiro wani abu a bashi muhimmancin da shari'a bata bashi ba, sai kuma a koma ana neman a maida shi abun bauta. Yau a shari'a babu wannan. Yau Allah madaukaki Al-Qur'ani da ya saukar mana da shi akwai mu'jizoji a cikinsa, ko da ba ta wannan ba akwai mu'jizoji tabbas. Kuma wannan din ba ƙaryatawa ne akwai shi ba, cikin inda yake akwai shi in ya tabbata. Gaskiya ne adadin surorin Qur'ani 114 ne, gaskiya ne adadin bismillah. Haka kuma suka ce bismillahir rahmanir rahim in ka lissafa adadin harufan shi ma 19 ne, bismillahir rahmanir rahim. Amma shi ne wasu malamai suka ce ai amma kuma sun cire alifu, domin duk da yake asalin shi ne bismillah. Idan da duk da dai a yadda yake a rubuce, to su da ma cewa suka yi an cire alifin ne don wannan adadin ya zama 19. haka dai irin wannan takallufin akwai shi in ka lissafa abubuwan haka suka dauko su da bismillahi sai suka ce ban suka cire ba'u suka ce ismu suka faɗi adadin yadda yazo a cikin alqur'ani suka ce in aka duba is divisible by name haka sunan Allahu suka ce yazo sau 6,698 sai suka shi ma wannan za a iya raba shi da 19 ya zama babu saura to amma su masu musaraddi suka ce a hakikanin adadin Allahu lafazin Allahu a Qur'ani 2,699 ne ba da 8 ba don haka abun ku bai yi ba to wannan da irin abun kun ga akwai wannan da awo duka kuma ba wasu ake a nuna babu wannan mu'ujiza ba in akwai za a faɗa amma ba sai ka tsananta ka fito da abin da babu shi ba zancen da yana da yawa a cikin wannan bangare ne da yadda kuma abin yazo ya kai wasu suka ɗauke shi abin wata bauta ko kuma suka fidda wata sabuwar ɗariƙa da take girmama 19 za ka gansu in kai sacin website za ka samu masu irin wannan aƙidu duka kuma an gina su ne akan wannan aƙida ta Rashad Khalifa amma asali Allah maɗaukaki ba wannan yake so ya gaya mana ba cewa akwai maganar mu'ujiza akan lamba ba kuma saboda cewa babu din bane in ka bincika ka samu wani gurin akwai shikenan to amma kar ka matsa cewa a ko ina tilas sai an samu kila haka wannan yasa suka shiga bangarorin jikin dan adam shi ma kashi kaza ne da menene guda kaza shi ma zaka iya raba da 19 adadin ranaku sai a ƙara wani abu shi ma duk dai dan a zo a samu wannan guda 19 din wannan kuma kowa zai iya wasu abubuwan da wata lambar da ba wannan ba shi ma ya samu wani abu da haka shi yasa kullum aqida take da muhimmanci ka tsaya akan abin da nassi yazo baka sai ka zauna lafiya eh Allah madauki ce miki akhbarasu Allah subhanahu Allah madauki ya bada labari anan anil hikmati allati ja'ala li ajliha iddat al malaikati al muwakkalin bin nari 19 Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci hikimar da ta sa aka sanya domin ta ne aka sanya adadin mala'iku waɗanda aka ɗora ma kula da wuta suka zama adadinsu 19 ne fa zakara subhanahu khamsa hikami Allah ya ambaci hikimomi guda 5 fitnatul kafirin na farko fitina ga kafirai fa yakunu dhalika ziyadatan fi kufrihim wa dalalihim sai ne ya zama ƙari ne akan kafirinsu da batansu dama kafirai ne dama batattu ne da aka faɗi wannan ba su yadda ba kaga kafirci ya ƙaru akan kafirci da ake da shi kuma wannan shine fitinar da ake nufi an jarrabe su an zo da abu don su yi imani ba su yi imani ba wa quwwatu yaqini ahli alkitab da ƙarfin sakankancewa daga ahli alkitab nan ana nufin yahudu da nasara kamar da kuka sani Usman bin Affan cewa ana zancen yahudu ne ala wajhi alkhusus to yahudawa dangane da mala'iku suna da abubuwan mamaki suna da gara'ib sun yadda na farko dai sun yadda da mala'iku a gun yahudawa imani da mala'iku sanannen abu ne duk da cewa a cikin littattafansu da suke hannunsu yanzu musamman Old Testament da shi ne suka yadda da shi shi ne Alkitabul Muqaddas wannan na farko din kuma da kullum mun sha zance a kansa ko akwai Old Testament da kuma New Testament to shi Old Testament din a cikin littafan da ke cikinsa akwai al-asfar al-khamsa al-ula wato littafan farko guda 5 wanda su ake cewa at-taura su ne littafan da Allah ya biwa annabi Musa alaihi salatu wassalam na farko al-lisafi su Genesis da sauransu da Numbers da Exodus da Leviticus da kuma Deuteronomy wannan su ne guda 5 su ne littafan da Allah ake ce ma at-taura duk sauran da ba su ba to ba sunan su at-taura ba mulhaqatu at-taura ne su ne kutubul anbiya da kuma kutub al-kitabat mana littafan da ake ce ma al-kitabat waɗannan guda ukun su suka hada suke kiran su tanakh da taura da nabu'in da kuma kutubin mun sha magana akan wannan to abun ma da zai baka mamaki shine duk littafan da suka zo na farkon nan da shi Genesis da Exodus da Numbers da Deuteronomy abinnan da Leviticus shine na hudu da Deuteronomy na biyar gaba ɗayan su babu ambaton sunan wani mala'ika ko guda ɗaya kakaf littafin farko da aka fara ambaton mala'ika da sunansa wani sunan mala'ika nake nufi wanda za a ce mala'ika wane to babu shi a wancan littafin gaba ɗayan su akwai da zancen malaku waja'a malakur rabbi da sauransu amma ba sunaye da haka akwai imanin mala'ikun amma maganar sunayen da waye da waye sai daga baya wasu littafan waɗanda ba wannan da aka bi annabi Musa ba wannan dalili yana nuna mana cewa sun canza waɗannan littafai sun gurɓata su tunda Allah mafarki ya amfani da sunayen mala'ikun nan a wurare da yawa musamman mala'ika Jibril da Mika'il ya ba mu labari da yawa akan su sunansu sun zo da yawa amma a wani littafi nasu na at-taura da take hannunsu ko in ce Old Testament da ke hannunsu sai a sifir Daniel akwai littafin sunansa Daniel Daniel shine kawai littafin da aka fara sunan ambaton mala'ika aka faɗi Jibril aka faɗi Mika'il da kuma wasu sun yi imani cewa mala'iku bayi ne na Allah suna da'a ga Allah a komai ya sa su amma sukan yi kuskure har sukan saba masa ku sabanin yadda da muke da shi a Qur'ani ko ba haka ba su har sukan saba bal sun taɓa ambato wata ƙarya don dole mu ce ƙarya ce tunda ta saba mu abinda Allah maɗauki ya gaya mana cewa mala'ika Jibrilu wata rana wata al'umma ta yi laifi sai aka umarce shi ya je ya halaka su halakawar ita ce ya ɗauko garwashin wuta a watsa a ƙasar tasu ko a garin nasu sai ya halaka su to shine wai bai je da kansa ba sai tura wani ƙaramin mala'ika ya je ya ɗauko wutar kafin wancan ƙaramin ya zo wutar ta yi sanyi da aka jefa mutanen sai ba su halaka ba shine aka kawo ƙarar mala'ika Jibrilu wai Allah aka ce a zagaya da shi wani wuri mai sutura aka yi masa bulala 40 mala'ika Jibrilu fa ku duba ku gani kuma daga nan aka rage masa daraja aka ce Mika'ilu shine sama da shi kisa abun Yahudawa Mika'ilu suke fifita akan mala'ika Jibrilu wani kuma suna da wasu dalilan da yawa ba za mu shiga cikin su ba a takaice dai gun a aqidin su dangane da mala'iku da maganar sukan mala'ika Jibrilu wanda Allah madauki ya bamu labarin ga matsayin da suke faɗa ba su mai huda sun zo sun tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cikin tambayoyin da suke masa wane ne mutumin da yake zuwa maka daga cikin mala'iku yace Jibrilu sai suka ce shikenan mu rabu da kai mu kai ba namu bane mu namu mala'ika bin Mika'ilu ne ke zuwa mai to waɗannan abubuwan duk akwai su a cikin littafin su sun tabbatar da kaskantawa da irin wannan kalmomi na wulakanci ga mala'ika Jibrilu amma zancen adadin waɗanda suke kula da wutar jahannama ko da sunayensu ko da wannan adadi a littafan da ke hannunsu da yanzu babu da wannan nassi ƙuruƙu illa kuma su suna cewa abinda Qur'ani ya faɗa dangane da su su ba haka bane su ba wasu mala'iku ba su yadda da wasu mala'iku guda 19 ba to asali mu dama ba mu gamsu da cewa taura take hannunsu ita ce ta hakika ba ko dama tunda sun canza ba zai yi musu musun abinda Allah madauki ya faɗa muku mu karba ba tare da cewa wasu malaman ko wani marubuci da na gani dai shi ma da nasa takallufi din yayi raddi ga sura Shad Khalifa a wancan magana ta su shi kuma ya kawo nasa abubuwan da dogon zancen da zaka dade ka sha wahalar karantawa yana cewa abinda ake nufi da wannan 19 din ba wancan 19 da suka dauke ta suka girma mata har ake neman abu mai da ita abin bauta bane yana cewa 19 nan adadin asalin iyayen dan adam ne na asali saboda Allah mutaki ya ce yawma nad'u kullu unasin bi imamihi zamu kira kowanne mutum da imaminsa a kowace al'umma kai da shugabanta to sai dai wannan shugabannin ɗayan annabi Nuhu ne bayan an yi tsufana akwai Sam akwai Ham da kuma Yafis su uku tunda daga gare su ne kuma sauran al'umma daga baya aka hayayyafa to sai ya tafi cikin Bible in wannan genesis abinnan sifar takwim ya ɗauko sunayen adadin ƴaƴa da jikoki na Sam da na Ham da na Yafet dinnan, kuma su su uku ko to ƴaƴansu kuma gaba ɗaya ka tattara su yace guda 16 ne. To wannan 16 in ka hada su da iyayen an samu nawa? 19. Sai yace to abinda ake nufi masu abinnan masu kula da wuta ta bangaren wai shugabannin ake nufi masu ishirafi supervisors din wutan ake nufi, amma ba haka ba masu dauke da wuta. Ai hadisi ya zo mana cewa wutar jahannama tana da zimami guda 7 kuma kowane zimami mala'ika 70,000 ne ke rike da shi. Wannan hadisin kuma ingantacce ne. Sai ce to kaga kenan masu rike wutar jahannama ga adadin su, to waɗannan 19 masu kula da su ne masu ba su umarni, dan haka su ne imaman, kuma adadin waɗanda za su zo al'umma gaba ɗaya haka za su zo ta hanyoyi 19. Kowa zai koma zuwa ga abin da nisanci. Kuma wannan kun ga ya manta cewa zuwan shugabanni da ake nufi ba wannan ta jinsin jini ake magana ba, ana nufin annabawa ne za su zo da mutanensu. Wannan kuma shine mu a wurin da abin da ya dinmu, wannan shine abin da nake nufi da shi ma zo da nasa takallufin da abin da ba lalle sai an bata lokaci a kansa. Asali dai wato idan kana son ka zauna lafiya da aqidarka, to ka guji tawili da ka yadda da wani abu sannan ka tafi cikin Qur'ani kana ta nemo masa dalilin saboda ka tabbatar da shi ka riga ka yadda da shi. Mu tsaya haka mu cigaba da abin da Malam Ibn Qayyim yake ambata mana. To sai yake cewa Allah madauki ya ambaci hikimomi guda 5 na dalilan da yasa mala'iku suka zama guda 19 masu kula da wutar jahannama. Fitnatul kafirin fa yakunu zalika ziyadatan fi kufrihim wa dalalihim wa quwwatu yaqini ahli alkitab. Nan ne muka tsaya ko fa yaqwa yaqinuhu, sai ya zama yaqinin su ya karfafa yayi karfi sosai da me bi muwafaqati alkhabari bidhalika lima indahum an anbiya'ihim, saboda wannan labarin da yazo ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dacewar da yayi da abin da ke tare da su daga annabawansu, wannan sai ya karfafa musu imaninsu. Min ghairi talaqqin min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam anhu, ba tare da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga wurin su ya karba ba. Ko mun sha magana kan wannan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madauki ya sanya shi bai san karatu ba, bai san rubutu ba kafin a saukar masa alqur'ani. Don me Allah ya mai da shi haka? Ba dan kaskanta shi bane, ma'ana bai kasance yanayi ba. Ba a nufin cewa kace masa jahili, wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ba jahili bane, amma Allah ya bar shi hakan ne dan ya nuna mu'jizarsa cewa duk labaran da yake zuwa da su to gaskiya ne, wahayi ake masa. Domin wanda bai san, ba a ganshi a makaranta ba, ba a ganshi ya taba rubuta wani abu ba, sai aka ji ya faɗi abin da zai ya faru a baya. Kuma akwai wasu masu littafi sun an ambata a cikin littafansu abinda aka yi a bayan nan, kuma ba su suka koya masa ba, ya faɗa musu zancen annabawansu, ya faɗa musu kaza, sannan ya faɗa abinda zai faru ran tashin alkiyama. Kun ban shi dole ne a ce kai wannan ina ya samu? To saboda Allah ya tsarkake shi, ya tabbatar da a yarda da shi cewa annabi ne, wahayi aka yi masa, labari ne daga Allah, shi yasa Allah ya bar shi bai rubutu ba bai karatu ba kafin saukar alkur'ani. Wannan baya nufin cewa bayan saukar alkur'ani ya sani ko bai sani ba? Ya sani. Yawwa, bayan an saukar da alkur'ani ya sani. Dama abinda Allah yake faɗa, wa ma kunta tatlu min qablihi wa min kitabin wa la takhutuhu bi yaminika idhan lartaba almubtilun bal huwa ayatun bayyinatun fi sudur alladhina utul ilm. Kun gani Allah madauki ya sani ya ce haka ne domin wannan abin ya tabbata cewa ba ƙarya ne wa Allah ba. Da yace Allah ne yace kaza a wuri kaza, gaskiya ya faɗa. Dan mutane waɗanda suka san waɗancan littafan, wato su ahlul kitabi, su duba littafan su sai su ga ai ko abin da yake faɗa din nan da gaske ne, saboda muna da irin sa littafan mu. To dan a samu wannan, a samu su ma su imani, shi yasa Allah madauki ya sanya shi haka. Amma daga baya ya san waɗannan al'amura. To idan suka buɗe littafan suka ga wannan zancen na mala'iku, suka ga kuma ga abin da manzo Allah sai ya faɗa, kun ba a wurin su ya karanta ba, kaga dole ne su ce eh lalle Muhammadu annabi ne, shi ma wahayi ake masa. Wannan kuma shine maqsudin abinda Allah madauki ya amfani da shi dan ya jawo hankalin su zama masu imani. Malamai sun yi maganganu akan yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake bin hikimomi don ayi imani, wanda shi kuma zai koyar da mu darussa cewa kana kiran mutane su yadda da wani abu, to ka bi hanyoyi na hankali da ƙarin hujja, shi ne babban abin da za ka yi amfani da shi. Da Allah ya so sai ce me yasa ba ku yi imani da wannan ba, ya faɗi maganganu haka masu zafi a kansu, ko ba haka ba? Amma Allah maɗauki bai wannan ba. Kun ga hatta wajen yadda yake addressing ɗinsu, yadda yake kiransu, me ake ce ma Yahudawa da Nasara, me ake ce musu? Sai a ce ya ahlal kitabi, ya kuma abuta littafi. Shi kansa wannan tausasawa ne da bin mutum a hankali. Ina musu ku tuna cewa an taɓa ba ku littafi, littafin nan fa an faɗi kaza a ciki, an faɗi kaza a ciki, to ku zo ga wani ma irinsa, shi ma an saukar da shi, wanda aka baiwa shi ma annabi ne, yadda kuka yarda da Musa kuka yarda da Isa, shi ma Muhammadu mu muka aiko shi. Misali kamar irin wannan zancen, ai kaga hanya ce da za ta ja hankalin mutum cikin natsuwa, ba kawai a bi shi fafafafa haka ba. Sannan kuma a wannan wuri a nuna masa cewa ga wata matsala guda ɗaya, an ambace ta a littafanku, to nan ma ga shi manzo Allah sai ya zo ya faɗa ba tare da ku kuka gaya masa ba, ba abun ku ya koya ba, da ku malamansa ne da za ku iya ƙaryata shi. Shi yasa malaman yana cikin mu'jizar Alƙur'ani har yanzu, har zuwa yau, har yau babu wani bayani da zai iya tabbatar maka cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da wani malami a zamanin da yake da rai. Sun yi kokarin su faɗi wannan abun amma ya gagara. Malami suka ce wannan shi kansa mu'jiza ce. Sun yi kokari su faɗi cewa ga inda ya samo, ko daga Bible ne, ko daga Talmud, ko daga Midrash, ko daga menene, sai dauko su abubuwa idan aka dace da Qur'ani da waɗannan sai su ayyana a koya. Sai kuma su koma su ga na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi nasu bayani, akwai ƙarin bayanin da su ba su da shi, kuma ta ɓangaren da lalle ba daga bakinsa bane, ba daga hankalinsa bane, a'a lalle wahayi ake masa. Wannan kuma duka dan Allah ya kare wahayinsa, kuma ya kare darajar manzansa sallallahu alaihi wasallam. To sai ce min gaji ne, ma'anar min gairi talaqqi min rasul. Na taɓa ku labarin wani mutum da ya rubutu akan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wai Qur'ani daga Talmud ya dauko da Midrash, ko ya PhD a jami'ar New York akan wannan alf ko menene college sunansa ne, cash kai sunansa tun 1940 ba dai, kuma duk shirme ya rubuta ba wani abu, sai ya dauko wata magana sai ce to amma mu ai gashi asali a littafin mu ya dauko wannan, sai ne da ita wannan, sai ga kuma bambancin da girmamawa labarin annabawa, sai ga yadda ya zo a Qur'ani ya fi girmamawa ga annabi. Yanzu misali dauki suratu Yusuf, yadda Allah yake kawo labarin annabi Yusuf. Su a can a cikin Bible akwai labarin annabi Yusuf, in ka duba a Joseph sunanta ma kenan ita ma, eh Joseph, za ka ga yadda Allah yake ba da labarin har daga abinan daga Palestine har zuwa Egypt, da yadda aka gode shi a matsayin bawa, da yadda ya zama babba da sauransu. Amma wajen tsarki da girmamawa ga annabi Yusuf din, kai in kana karantawa a Bible zaka ce Nobel kake karantawa, babu girmamawa gare shi. Amma a Qur'ani fa akwai girmamawa, akwai kuma nesanta shi daga maganganu marasa kyau. Su a cikin Bible sun dangana masa maganar sha'awa da tunanin wannan matar cewa shi ma yana so, har wasu abubuwa ma sun bayyana a Qur'ani. Allah madaukaki ba haka ya bayyana mana ba, da wani uslubi aka yi amfani, ba dama ka iya tuhumar annabin Allah cewa ya karkata da zai wani. Akwai maganar wata ishara yawa, amma kuma Allah madaukaki yace mana ba dan mu muka kare shi ba, to kuma dama ai kariyar ita ce ta jawo ba ai abin da ake ba. To duk waɗannan abubuwa zaka gansu na Qur'ani daban wajen tsarkinsa, wajen girmamawar da kuma tabbatar gaskiyarsa fiye da abin da yake cikin Bible. Wannan dai ba cewa ake mutum ya je ya zauna kuma ya ta muƙarana ya gani ba, ba wani abu ne zaka muƙarana, in dai bincike kake so gaskiyarka ta tabbata cikin Alƙur'ani, karka bari ka samu kokonto dangane da Alƙur'ani. Illa mai karatu da zai iya kwakwalo wani abu da zai ja ahlul kitabi, wannan ba matsala bane a gun masu da'awa a wannan fage din suna yi, kuma ba matsala bace. Allah mu yake taimake mu. Sai ce fataqumul hujjatu, nan ne ko fataqumul hujjatu ala mu'anidihim, za a yi wannan ne a ambaci wannan abu na abin da yake akwai shi a littafansu, dan hujja ta tsayu akan kangararre daga cikin su, wanda ya kangare sai a tabbatar da hujja ta hau kansa cewa ga gaskiya ta zo ya ki karba. Wa yanqadu lil iman man yuridu Allahu an yahdiyahu, sannan wanda Allah ya nufin shiryar da shi shi kuma sai ya jawo zuwa ga imani. Wannan abu ne nawa kenan, hikima ta nawa? Ta biyu. Na farko fitnatul kafirin, ko sannan na biyu shine quwwatu yaqini ahli kitabi liyastayqina alladhina utul kitab. To na uku yace wa ziyadatu imanil ladina amanu, da karuwar imanin masu imani waɗanda suke dama mu'mine ne, su kuma su ƙara imani da me, bi kamali tasdiqihim bidhalika wal iqrari bi, saboda kammaluwar gaskatawarsu ga wannan labarin cewa haka yake, wal iqrari bi, da tabbatar da shi da bakin su su ammata, shi ma kun ga wannan ƙarin imani ne, ni magana akan ƙarin imani. Na hudu wantifa'ur raibi an ahli alkitabi, da kore kokonto daga ahli alkitabi, lijazmihim bidhalika, saboda yankewar da suka yi suka karbi wannan abu ba tare da kokonto ba. Wa anil mu'minin, kuma sannan da kore kokonton ne ga mu'minai, likamali tasdiqihim bihi, saboda kammaluwar da cikar gaskatawarsu ga wannan. To sai malai ce fa hadhihi arba'u hikam, wannan hikimomi guda nawa kenan? Guda hudu. Kun lissafa su kuji, gashi ya maimaita mana su. Fitnatul kuffar, daya. Yaqinu ahli alkitabi, biyu. Ziyadatu imani almu'minina, uku. Wantifa'u raibi anil mu'minina wa ahli alkitabi, da kuma kore kokonto daga mu'minai da kuma ahli alkitabi. Ba ita ke, ba su kenan ba, ya takaita mana ne dan mu rike wannan. Sannan sai yace alkhamisatu, tabiyar, saboda tabiyar din yake so ya magana akan ita ce da mai alaka da darasin mu. Duk wannan sauran nan can ƙarin bayani ne da zai ƙarfafa maka mai ma'anar aya, amma asalin zancen da yasa ya ɗauko ayan nan a wannan littafin ya ambace ta shine wannan na biyar din, hayratul kafiri wa man fi qalbihi maradun, ruɗewa shine haira, rashin tabbas ta kafirai da kuma mutumin da akwai cuta a zuciyarsa, wa amiya qalbuhu anil muradi bidhalika, da kuma wanda wato shi wanda zuciyarsa ta makance daga sanin abinda ake nufi da wannan, fa yaqulu, sai kaji suna cewa ma za arada Allahu bi hadha masala, me Allah yake nufi da wannan kwatancen da zai kawo mana zancen 19 dangane da mala'iku. Sun kasa gane hikimar haka? To ga hikimar can an faɗa, kuma dan a samu wannan cewa waɗannan da yake akwai wannan cuta a zuciyarsu da kuma kafirai za su faɗi wannan, sai me Allah yake nufi, kamar da dai suka faɗa dangane da Allah madauki ya sanya abin mamaki, ko ya sanya misali dangane da sauro, ko inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah madauki ya ambaci sauro, akai abin nan akai kwatance da shi, kafirai da munafikai za su ce yau kuma zancen sauro Muhammadu zai kawo mana, saboda ba su fahimci me abin da yasa aka ambaci sauro ba. Wani malami da ya bincike akan wannan harkar yana cewa abin mamaki dangane da sauro, yi aka in aka a yanzu da aka samu microscope aka study sauro, aka binciki sauro, aka kalle shi kusa sosai, wai ido ya kai 100 a shi a jikinsa, ido a jikin sauro ya kai 100, amma kuma shi in zai zaɓi jinin da zai zuƙa a jikinka ba da ido yake gani ba, da ɗumin jiki yake ji cewa wannan jikin jininsa akwai ɗumi-ɗumi, ma'ana mai zafi-zafi ne, to shi kuma sauro ya fi san jiki mai irin wannan. A lokaci yasa kuma Allah maɗauki sai ya sanya masa wata wuƙa guda huɗu, wuƙa har ta kai huɗu a bakinsa, ita zai caka, akwai ta takdiri. Takdiri shi ne wanda a kamar da za a samu anesthesia, za a sanya maka abin da ba za ka ji in an nema operation ba, ana sanya maka wani abu ba, yawwa, to shi ne ake, to ita ce wukar da zai ma takdiri. In ya caka ta zai sanya maka wani abu da zai hana lokacin da za ka zai soke ka ka ji abin, shi yasa lokacin da za ka ji sauro ka ji zafinsa ka kai hari ya riga ya tashi. To wannan abin Allah maɗauki ya bashi, to shi yasa Allah maɗauki ya ambata mana cewa akwai abin mamaki dangane da sauro, amma mutane da yawa ba su fahimci haka ba. Allah ya kyauta. To shine sai yake cewa ma za aradallahu bi hadha matalan, sai yake wa hadhihi halul qulubi inda wurudi alhaqi, wannan shine halayen zukata yayin da gaskiya take zuwa musu المنزل عليها وان aka saukar da su qalbun yaftatinu bihi kufran wa juhuda akwai zuciyar da take fitinuwa da wannan wahayi din dan kafirci da kan da kuma wato inkari shine juhudi wa qalbun yazdadu bihi imanan wa tasdiqa wa tazuciyar kuma za ta karu wajen imanin ta da gaskatawa wa qalbun yatayaqqanuhu wa tazuciyar kuma za ta samu yaqini da sakankancewa fatakunu alaihi alhujjatu bihi sai zama ta samu hujja ta hau akanta wa qalbun yujibu lahu hayratan wa ama wa tazuciyar kuma za ta haifar za a haifar mata da wato nudewa da rashin sanin ina gaskiya take da makancewa fala yadri ma yuradu bihi bai san abinda ake nufi da shi ba to za mu tsaya nan saboda lokaci ya kure sai mu tashi kan inda yake cewa wal yaqin wa adamur raibi abinda na ambata mana dai me yasa aka fadi yaqini da kuma adamur raibi a siyaki guda me hikimar haka insha Allah da rashin mun ga sai mu tashi anan Allah muke roko ya kara mana karfin yaqini Allah ya bamu yadda da alqur'ani Allah kuma ya kara mana imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da tsayawa akan hanyarsa Allah ya taimake addinin musulunci وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك